Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan dukan ku masu jin mu wato da wannan maraicen juma'a 22 ga watan Afrilu kuna nan lafiya. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. Anya mai babban birnin kasar Jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. Da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni a sauran sassan kasar ta Nijar. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Shin kafofin sadarwa na zamani na ƙarfafa demokradiyya? Shin ana gwagwarmaya ta kafofin sadarwar nan? Idan ana yi, ana samun biyan bukata da sakamakon da ake son cimma? Me hashtag da ake yawan gani a Twitter? Me amfanin sa? Shin jama'a na iya kawo canji ta hanyar yin amfani da kafofin sadarwa?
To ita siyasar demokradiyyar ma da kanta mece ce ita? Shin masu mulkin da waɗanda suke mulka sun ma fahimci abin da ake nihi da siyasar demokradiyya? Batutuwan da zamu tattauna akai kenan yau tare da marubuci dan gwagwarmaya dan rajin kare haƙƙoƙin bil'adama kuma malami a sashen koyon aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa kuma ku kasance tare da mu domin jin wannan tattaunawar.
Facebook mun yi muku tambaya cewa yaya kuka fahimci abin da ake nufi da mulkin demokradiyya ga amsoshin wasu daga cikin ku.
Yau da gobe yadda muka fahimci mulkin demokradiyya wata dama ce ga jama'a su zaɓi mutumin da zai jagorance su ba tare da an yi musu ɗauki ɗora ba. Amma sai dai mu a nahiyar mu ta Afirka, wasu shugabannin suka rusa demokradiyya ta hanyar saba ma kundin tsarin mulkin ƙasa ko yi masa kuskure ma dan neman dawwama akan mulki, kamar yadda take faruwa a wasu ƙasashen mu na Afirka yanzu, wanda hakan ba demokradiyya bane. Da fatan Allah ya shirye su su gane gaskiya. Sako daga Sade Sa'idu Daura.
Baiwa kowane dan ƙasa damar fadin albarkacin bakin sa da barin sa ya zabi duk wanda yake muradi a ransa. Ko mu ma dan Allah ya samu abota sauraron kafafan yada labarai ne da karance-karance, shi ya samu ka samu anar demokradiyya. Amma da ba dan haka ba, ba ta yadda dan Najeriya zai san menene demokradiyya, dan har yanzu ko kanshin ta bai shigo Najeriya ba. Sako daga Ashiru Lawal na goma ruwan bore.
Yau da gobe mulkin demokradiyya tsari ne da ke baiwa 'yan ƙasa damar zaɓin shugabanninsu da kansu ba tare da sa bakin wani ko naɗa musu wani da ƙarfi ba. Sannan suna da damar hudan albarkacin bakinsu akan abin da suke gani zai kawo gyara da ci gaba tare da 'yancin walwala ba tare da tsangwama ba. Sako daga Kamal Adamu.
Mulkin demokradiyya shine bawa duk wani dan ƙasa da ya kai shekaru aƙalla 18 damar zaben shugaban da zai mulke shi. Idan kuma ya kai wasu shekaru, kuma shi ma yana da damar tsayawa a zabe shi. Da zarar an zabe shi, to sai kuma ya shimfida wa 'yan ƙasa adalci da rashin nuna fifiko. Amma ba irin demokradiyyar ƙasar nan ba, mai iyaka da Niger, Chadi, Kamaru da ƙasar Benin. Sako daga Yahaya Muhammad Jibril Kokiya.
Hakika ita demokradiyya mulki ne da ake na nuna 'yanci ga 'yan ƙasa wajen kyautata musu jin daɗin rayuwarsu, ba kamar yadda muke gani yanzu ba, musamman ƙasashen Afirka na mulkin danniya da tauye haƙƙi. Sako daga Usman Manika mai ruwa Rod Huntuwa.
To yau da gobe, ni dai yadda na fahimci mulkin demokradiyya shine, abu na farko, a bar talakawa su zaɓi wanda suke so ya mulke su a ƙasa ko jiha ko a ƙaramar hukuma. Na biyu, idan lokacin saukar wanda ke kan mulki yayi, sai ya sauka a yi zaɓe. Na uku, a dinga barin talakawa su dinga yin tsokaci akan abin da ke ci musu tuwo a ƙwarya. Na huɗu kuwa, shugabannin da talakawan suka zaɓa su dinga cika musu alƙawuran da suka ɗauka. waɗannan kaɗan kenan abinda na fahimta da mulkin demokradiya. Kuma ina yi wa anta Halima Jimrau da Jamila Kabiru fage fatan alheri.
To haka nan mu ma muna maka fatan alheri almangawi. Fahimta ta akan mulkin demokradiya shine ka zabi wanda zai zama wakilinka a matakin unguwa, karamar hukuma, jiha da tarayya. Amma a nan Najeriya cikin kashi uku, kashi biyu mulkin soja ake yi ana hakewa da mulkin demokradiya wanda hakan ya jawo talakawa ba sa ɗanɗana roman demokradiyar. Sako daga Buba Mai Gora Gashuwa.
Demokradiya yana nufin kawo ci gaba da kare haƙƙin bil'adama da kuma ƴanci. Amma sai dai kash a Afirka abin ba haka bane ba. Domin shugabanni ba sa barin kan mulki wai sai dai mahadi karaba. Kuma sun maida talakawansu tamkar bayan mulkin mallaka. Allah ya kyauta. Amin. Sako daga Yusuf Habila.
Jamila ka himma ci gaba. Muna miƙa gaisuwa ga Jamil Magaji wanda ya ce, "Yee, ni ne na harko a waɗanda suke bin ku." To Jamil Magaji muna godiya sosai da fatan zaka rubuto mana. To kafin mu ci gaba mu shakata da wannan sabuwar wakar Mudassir Kasim da fatan zamu saurari sakon da ke cikin ta da kunnuwan basira.
Tarabawa gata ana taima na muna nema mu kasa cinyewa mun canza shugaba ya canjo amma mu kuma mun kasa canjawa. Sai mun jarrabe ku da tsoro sai mun jarrabe ku da yunwa sannan da karancin dukiya sannan da asaran rayuka har ma da fari inji Allah mai hakuri shine za ya dacewa. Allah mun tuba ka gaje mu ya Allah Allah sa mu cikin masu dacewa. Jarrabawa gata ana taima na muna nema mu kasa cinyewa mun canja shugaba zagawa me yasa tambaye ni in shaida ma an dauki shekaru a kasar nan kashi 70 na kuɗa dan da ke zagawa na haramun ne ba na halali ba biron da bai kai naira 50 ba shi yake bada biliyan 50 burgu in ya sa biro ya debo sai ya sauko ya raba maberaye sun jira min su sun yi ta da na sha tururu wai daga rasu diba shi yasa ba za ka gane satar ba sai ka tambaye masu cin halali masu nema da gomen su dan Allah me ya dare su har da kokawa. Jarrabawa gata ana taima na muna nema mu kasa cinyewa mun canja shugaba ya canjo amma mu kuma mun kasa canjawa. Yan majalisu masu yin doka ku ji tsoron Allah mulkin ku sani mun zabe ku ne fa ba dan ku shiga daulan ku more ba sai dan ku je ku kare haƙƙin mu a dan ba ku alawas na haƙƙin ku inda matsala da o mazabarka ka nemi shawarar al'umarka in ka ga za mu tura canjin ka bangaren zartarwa dukkan ku bangaren dokoki dukkan ku bangaren shari'a dukkan ku aikin ku abin ayaba ne kun kunye dan Allah ya shaida kunye sarran ku a duniya a kusani dai ba za mu yake ba za mu hado da ku a gaban Allah dan da dokar ku ba za ta yi aiki ba kunye da kyau ku haye aka sai kuma ba za ku haye ba muna yi muku addu'a.
To kamar yadda muka ce muku yanzu haka muna tare da Kabiru Ɗanladi Lawanti marubuci dan gwagwarmaya kuma dan rajin kare haƙƙoƙin bil'adama har wayo malami a Jami'ar Ahmadu Bello a sashen koyon aikin jarida nan gaba kaɗan za mu dawo mu fara tattaunawa tare da shi. To Malam Kabiru salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ya ayyuka?
Alhamdulillah.
Ya hama ya gwagwarmaya.
Mun gode Allah.
To ka mu tattauna ka ji sabuwar waƙar Mudassir me zaka ce akai? Ko baka saurara ba?
Waka na saurari waka na yi shi.
To wani sako ke kunshi a ciki?
Akwai inda ya fi ɗaukan hankali na inda ya ce mun zaɓi shugaba wanda yake adali, amma kuma mu kaman bamu da niyyar mu canza. Wato an samu shugaba da zai kawo canji, amma kuma mutane ba sa so su canza. Sannan sai jawo hankalin mutane na cewa sai su sun canza ne kafin su ga canjin da suke bukata. Sannan ƴan majalisa su ji tsoron Allah wajen yin dokoki wanda za su taimakawa jama'a.
Eh, lallai ka
saurare shi.
Yawwa. To game da
wannan mawakan akwai hikima sosai a cikin abun nan, kuma wani kaman ce wani wata kafa ce ita ma ta ainihin kawo canji da kuma tabbatar da gwagwarmaya a cikin al'umma.
Sosai.
Gaskiya
kafin ma mu fara, ina da tambaya a nan. Jiya wani shahararren mawakin ƙasar Amurka ɗin nan ya mutu, an san shi da Prince. To sai aka kafa labarin a sashen a Hausa na
labarin
a sashen a page mu na Facebook. Abinda ya rikita ni shine yanda mutane suke bayyana ra'ayinsu. Kasan da akwai hadisi da ya ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana, idan dai za mu yi magana to mu faɗi alheri ko kuma mu yi shiru. Amma sai na ga yanda mutanenmu suka riƙa bayyana ra'ayinsu, amma wanda ma kada a ce
kamar na zagi mutum ya riga ya mutu.
Mutum ya mutu.
Kuma abinda ya ban mamaki ne, ba wanda ya san tsakanin Allah da bawan shi.
Shine
ba wanda ya san tsakanin Allah da bawan shi. Kuma ba wanda ya san mai rahama Allah da wanda bai da.
Shine sai nace ko tsaya tukunna ko suna ganin ko ko muna ganin cewa idan abu kawai sai da abin da muka furta ne ba abin da muka rubuta ba. Ba ma ganin cewa yanzu kafafan sada zumunci din nan ma sun ƙara ba mu damar faɗan abubuwan da dole sai an tambaye mu akan su, akan kawai dada za ka zauna kawai tsakaninka da mutum ne.
Kuma yana cikin abin da ya sa na bar ma rubutar.
Wato shi wannan ma ya fi muni, saboda ko a kotu za a iya kama ka da abin da ka rubuta a kan abin da ka furta da baki, saboda yawanci abin da aka furta da baki in ba an yi recording na shi ba. Ba a iya presentin nashi a court a ce za a zai zama shaida. Amma abin da ka rubuta da hannunka, wannan za a iya kafa shaida a kanka.
Akwai wata tattaunawa da muka yi lokacin da na riƙe shirin Ibrahim ka Almasi Garba na mu tattauna. Akwai wani Jamilu Jega, shi kuma ya nuna cewa duk abin da ka rubuta ba za a iya kama ka da shi ba, saboda tana yawa ba ma kai ba ne, ka ɗauki hoton wani kasa ko kuma wani sunan da ba naka ba. A kawohin sadarwa.
Inda abun a shafinka yake sai dai ka je ka faɗa wa kotu cewa ba kai ka rubuta ba. Amma yana shafinka yake, ai kowa yana da control akan shafin shi. In an yi hakkin naka kuma abu mai sauki ne a gane cewa wani ne ya shigo maka shafinka ya maka wannan abun. Wannan duk kotu za ta iya bambancewa, amma indai har da mutum ya rubuta, to wannan kotu za ta iya kama shi da shi indai a shafinsa aka rubuta abun.
Kuma wani abu da za mu fahimta
akan. Shi yasa aka sa password, cewa in akwai password ba wanda zai shiga shafinka. Sai dai in abin da aka yi na hakin din, abin da ake cewa hakin, wato wani zai
ayi sata shiga asusunka.
Yawwa, satan bayananka ya shiga shafinka ya maka rubutu. Wannan kuma tunda akwai fasaha za a iya gano cewa ko hakan aka yi ko kuma kai din ka rubuta.
Shine ina jin abin da ya kamata masu sauraro su fahimta sosai kenan. Wannan na'urar da ta fito da akwai yadda ake bincike akai. Kaga ɗaya daga cikin abin da yake faruwa shine mutane da dama suna amfani da shafin Facebook. Suna shiga kuma shafi daban-daban. Mafi yawanci ma za ka gansu akan shafin, suna zuwa shafin kamar kallon hotunan batsa ko kuma bidiyo. Abinda ba su sani ba, duk lokacin da suka yi amfani da wannan sunan nasu suka shiga, to ana riƙe da akwai sunansu da sirinsu da ake riƙewa. Za ka ga cewa waɗannan shafunan kuma suna ta yaɗa sunansu, kuma suna kafa waɗannan hotunan da bidiyo ɗin a shafin wasu, amma sunansu da hotunsu ne yake nunawa. Ya kamata mutane su fahimta.
Kenan a Facebook sai abin ya nuna kamar kai da kai ka kalla, kamar kai ka saka wannan a Facebook.
Kwarai da gaske.
Kwarai da gaske.
Yawwa, to Jamila da Malam Kabiru da Ladi Lawanti, waɗannan kafofin sadarwa na zamani dai sun zo a daidai lokacin da ake ta ana demokradiyya a ƙasashenmu. Amma da harin harko Malam Kabiru, ita wannan siyasar demokradiyya ma mece ce ita? Mun fahimce ta da kyau, da mu talakawan da kuma waɗanda ke mulkin an fahimci wannan siyasar demokradiyya?
wato abinda yawanci ba gane ba ban sani ba ko saboda jimawa da muka yi karkashin mulkin soja ne ina gani har yanzu akwai koda su yan siyasan har yanzu ba su fahimci siyasar ba ko kuma sun fahimce ta da gangan suke murdata saboda biyan bukatun kansu amma shi talaka har yanzu yana ji bai fahimci wannan ba zan baki misali in aka yi zabe aka yi magudi dan takara na ya ci zabe sai ga cewa kamar wannan magudin da aka yi daidai ne in dan takara na bai ci zabe ba kuma sai ga kamar an yi magudi har ma in fito in fara ikace wucin cewa an yi magudi sau da yawa nakan ga irin waɗannan ake ga cewa shi mulkin demokradiyya wani mulki ne wanda yake abinda yake bukata shi ne masu yawa su suke da magana waɗanda ba su da yawa su kuma za a ba su dama su bayyana ra'ayinsu amma in sun gane cewa akasarin jama'a ga abinda suka raja kai dole su hakura da wannan ra'ayin sai dai su rinka ji suna kiran jama'a cewa fa'i wannan shi ne manufarmu wannan shi ne manufarmu kafin zaɓe na gaba sai ga cewa sun jawo hankalin mutanen da suke ɗaya ɓangaren su kuma su dawo nasu. Wato babu abun sha'awa irin kamar in kin duba ƙasashen da demokradiyya ta ci gaba inda ake siyasa na ra'ayi. Za ka ga cewa lokacin da aka ce Labour Party suke mulki a Ingila, ɗan conservative suna nan suna bin irin abubuwan da Labour Party suke suna nuna wa mutane cewa waɗannan abubuwan da suke da haka aka yi shi da yafi. In conservative aka ba wa dama za ta yi wannan abu fiye da yadda Labour suke ga yadda ya kamata mu yi shi. Sai ga kafin shekara hudu, shekara biyar ko takwas. Mutane sun fara gajiya da jam'iyyar Labour sun koma wa conservative sai ga an zo an zaɓe conservative ana gama wannan kuma za a yi ga cewa su maɗan Labour ba su kwanta su yi bacci ba ka za a yi ce yanzu ko in kin kula da ainihin siyasan Amurka duk da yake akwai wasu abubuwa wanda yake ba na so in faɗe su a nan wurin.
Gaskiya ne kowa ya sani akwai abubuwa suna ta faruwa masu ban mamaki ma kuwa.
Masu ban mamaki to amma kuma in kin kula za ki ga cewa duk lokacin da Democrats suka karɓi mulki ɗan Republicans za su fito su dinga nuna cewa ɗan Democrats sun yi kaza wanda yake bai kamata a yi shi ba suna ba wa waɗannan fifiko suna ba wa wancan fifiko suna rusa ainihin manufa wadda aka gina Amurka a kanta. To wato shi ne abin da har yanzu ko dai ɗan siyasa ba su fahimta ba ko kuma da gangan suna yi ne kawai saboda sun san cewa mabiyansu ba su da ainihin wannan sani na wannan abu. Kafin mutane su fahimci wannan abu sai sun cire wannan riga ko kuma wannan ido na ganin abubuwa ta fuskan addini ko kabilanci a rinka duba abubuwan da za a yi na taimakawa jama'a. Wato in duk tsarin da gwamnati za ta yi a ɗaukan ma'aikata na providing infrastructure wato abubuwa na more rayuwa na al'umma ya kamata a rinka duba shi a karin kansa. A wai a bashi fasfara ta addini ko ta kabilanci ba. Ina ji in an samu wannan zai rage irin waɗannan abubuwan da muke gani wanda za ki ga cewa an zaɓi ɗan siyasa daga ya tafi Abuja ya manta da mutane. Ko satin da ya wuce in kin tuna akwai wani ɗan majalisar da aka ce aka masa rote a ƙauyensu.
To.
Wanda yake wasu alamu ne da ke nuna cewa wato ko dai mutane mu ba su fahimci demokradiyya ba. Ko kuma dai an kai su bango yadda ba su da wata dama ta bayyana ainihin fushinsu sai ta dukan jama'a.
To amma ai ga waɗannan kahohin sadarwa na zamani kamar ba za a iya amfani da su ba kamar talaka ba zai iya amfani da su ba ya bayyana ra'ayoyin shi da buƙatun shi da ƙorahe-ƙorahen shi cikin lumana kuma har ya kai ga cimma nasara abin da ya sa gaba.
Za a iya yin wannan amma kuma akwai abin da ake kiran coordinated campaign. Coordinated campaign shi social media gaba ɗayan shi ta wani ɓangaren za a ce mashi unstructured wato abu ne wanda yake ba wai wani yana da wani tsari na musamman ba. Amma irin waɗannan gwagwarmaya ɗin suna buƙatar a ce akwai mutanen da za su jagoranci wannan gwagwarmaya ɗin. Duk da dai yawanci mutanen da suke magana akan social media suna maganar cewa baya buƙatar wani jagora. Amma akwai waɗanda ya kamata a ce su suke kamar driving wato su suke tura zance wanda za a fuskantar da mutane kan wani abu wanda yake shi ne yafi muhimmanci. Zan baki misali yanzu kamar wannan shari'a da ake na saraki duk da yake dai in ana ba kotu da cika son ana magana a kan shi ba. Mutum bi abubuwan da mutane suke faɗi a social media ba a duba ainihin laifukan da ake zargin saraki da shi ana duba saraki ne kawai a matsayin wani wanda ya yi wa APC ta waye sannan APC ke neman ta ci mutuncinsa ko kuma ta kore shi a wannan kujera ta majalisa din. Maimakon ai focus akan cewa okay to ni saraki bani da laifi bari je kotu in kare kaina. Sannan sai mutane su insist cewa dole musamman amfani da wannan social media din. Kamar yanzu suka zo suka zauna majalisa suka ce za su kawo garan bawul ga ainihin dokar da ta kafa ainihin kotun da take shari'a wa saraki sun ga da jama'a suka tashi a social media. Duniya suka ji su Transparency International suka yi magana dole su sanatocin suka janye. To irin waɗannan abubuwan su ne wanda za a iya kawo su a social media. In akwai tsari za ki ga cewa ko suna so ko ba su so dole su yi abin da ainihin mutane da suka zaɓe su suke so.
Amma ɗaya daga cikin abin da nake ganin cewa kamar ba mu fahimta ba sosai ba ma dai a kamar arewacin Najeriya. Kudancin Najeriya da akwai tsarin nan za a ga cewa kamar ba tsari amma za ka ga cewa da akwai tsari domin duk lokacin da suke da wani korafi ko wata damuwa ko wani abin da suke son su janyo hankalin manya za ka ga cewa dandanan wannan magana take yaduwa shine ma abin da yake haifar da abin da za ka ga cewa ana kiran shi hashtag din nan sai ka ga sun ba wani lokaci ɗaya bane ba za ka ga hashtag ya labari ya yadu ko kuma hashtag ya fara zama kawai kowa yana amfani da shi irin wannan da akwai kowa ya san cewa Twitter yana ɗaya daga cikin kafar kuma in ce shine mafi yafi yin tasiri game da harkar siyasa to suna amfani da mutanen su waɗanda sun san cewa suna da magoya baya sosai kuma waɗanda za su iya tura kamar mota gaba kuma a ji su amma abinda suke kawowa ake tattaunawa har ma su ba wa wasu mutanen daban dama su tattauna akai wannan ba wai tsari ya samu ba amma shi abin tattaunawar yana zuwa kaga misali maganar wannan Esther Oruro din nan ba wai haka kawai aka tashi lokaci daya ba sai da aka yi amfani da jarida tukunna Punch tazo ta saka shi akan Twitter ta yi amfani da mutanen da fitattun mutanen su suka fara yadawa aka kawo kuma wa'anda ake kira waɗannan activists din nan suka zo suna taimakawa kaga da abin da nake nufi to ni sai naga cewa kamar ra'ayi na fa sai naga cewa kamar wannan kafofin sada zumunci sun dada tona asirin yadda arewacin Najeriya take da wahala ta hada kai domin cimma burin wani abu ta samu ta ce ga fa abu matsalar da suke da shi ga kuma abin da suke son su ga ya faru ga kuma
su samu matsayi ɗaya su yi magana da murya ɗaya
sai naga kamar ya tona asirin haka babu shi
Mallam Kabiru kaji bayanin Jamila
wato wannan maganar nata haka ne ba haka bane wato bambancin da ake da shi tsakanin kudu da arewa bambanci duka mun san shi a tarihance akwai bambanci na ilimi gaskiya su sun yi nisa akan ilimin ba wai nace babu ilimin boko arewa ne akwai shi amma problem din shi ne akwai bambanci sosai akwai gap sosai misali yanzu yankin lura mutanen da zaki ga suke jan runduna a social media a nan arewa zan iya kirga miki su da kan yazu amma yankin koma kudu zaki ga cewa mutane suna da yawa sosai impact wato me zan ce mashi impact da magana wani activist zai a kudu sai ga cewa anan arewa yana da wahala hadi in shi ya kawo abu annan mutanen kudu su dauka ban san me ya kawo wannan ba zan iya ce miki kai tsaye ga abin da ya kawo shi ba amma dai ina gani ɗaya daga cikin abun shine ba amma fahimci yadda za a ainihin advancing wani course ta social media ba a fahimci wannan ba har yanzu a arewa waɗanda suka fahimci hakan kaɗan ne ko kuma ban sani ba ko ra'ayinsu na siyasa bai kai wannan wurin ba ne ko wani abu ban san wannan ba amma yawanci za ki ga cewa yanzu in kin kula za ki ga cewa muna da matsaloli da yawa a arewa waɗanda yake dai a social problems wato abubuwa ne na zamantakewa wanda yake inda a ce muna magana da watakila mun warware wasu daga cikin waɗannan matsalolin ba sai mun fita mun yi zanga-zanga ko an kone-kone ba zan baki babban misali yanzu matsalan almajiranci din duk mutumin arewa wanda kika zauna da shi ko magana da shi zai ga miki cewa wannan abun almajiranci da barace-barace da ake arewacin Najeriya ya tsaya wa mutane a wuya amma babu wanda suke fitowa su magana inda a ce ana fitowa social media a ce wannan abun matsayin arewa kan wannan abun shine ba mu san shi kuma ya advancing nashi sannan a kawo hanyoyi da za a taimakawa su iyaye da su almajiran wajen da su masu baracen wajen barin waɗannan abubuwa to gaskiya mu a Arewa har yanzu bamu da wannan tsari
yau amma
bazan ce miki babu haɗin kai ne wai rashin haɗin kai bane akwai haɗin kai a Arewa amma babban matsalan da muke da shi shine mu yi amfani da wannan haɗin kan namu wajen fito da ainihin matsalolinmu ina magana a social media ne ba wai a wannan ba fito da waɗannan matsalolin namu sannan mu nuna cewa abin da bai da kyau ba mu yarda da shi ba abin da yake da kyau akwai tsare-tsare wanda ke suna da kyau a Arewa wanda yake za mu iya yaɗa su a social media kuma duk duniya su amshe su to amma ina gani kamar yanzu ina ji kamar we are reluctant wato ba mu son mu yi haka
amma kamar muna da wata al'ada ta muna da ra'ayi muna da abun hadi amma kamar sai mu ki gaya wa shugaba gaskiya misali mun wannan Garba Shehu ya zo nan mun tattauna da shi mun ba masu sauraron mu dama su kira su yi bayani amma duk waɗanda yawanci waɗanda suka kira mun gode muna jin dadin yadda abubuwa ke tafiya amma kuma sai gashi muna ganin ta WhatsApp ta ina zaka ji ana kamar muryoyi mutum zai zauna ya dauki muryar shi yana cewa wannan mulki bakin mulki wahal muna shan wahala me yasa mutane ba za su fito su hadi ba shugabanni su ji Buhari ya ji idan akwai yadda za a yi ayi idan kuma babu yadda za a yi shikenan ayi ta hakuri har lokacin da abu zai warware me ke hana mutane su fito su hada wa shugabanni gaskiya
akwai abun mu na kawaici zai ga cewa shi dan Arewa kullum kika zo kika same shi kai magana da shi wato sai nuna miki cewa wannan abun Allah ne ya kawo shi mu hakuri da shi
Na yadda Malam Kabiru a gabanka zan nuna ma Allah ne amma bayan ka zan je kuma in ta hadin abubuwan da basu kamata ba wanda da ya kamata a gabanka din in hada idan za a iya gyarawa sai a gyara kuma ga kamar yadda muke magana akan kawahin sadar wannan ga sunan su ma duka hanyoyi ne na taimakawa
kuma ma yanzu yadda kafafin su social media din suka nuna mana zaka iya fadawa mutum yanzu ko shi shugaban kasan zaka iya magana da shi kai tsaye ka ga ya masa cewa gashi abun tsarin da yake abun da kawai muke bukata shine mutane su san irin yadda za su isar da wannan sakon akwai mutanen da su social media din banda zage-zage ba abun da ake wanda yake bai da amfani yanzu ko waye kake so ya gyara abubuwan da yake in baka zo ka ga ya masa in ka ga masa cewa kaza da ake da nan kuskure ne ga yadda ya kamata a yi shi a cikin mutum 100 za su ba shi shawara sai duba a cikin mutum 100 nan wanne ne wanda in an yi shi zai taimaka duka al'umma wato abin da nake so in ci anan shine wannan kawaici dole mu daina shi in mutum yana da damuwa akwai Facebook akwai Twitter tana zuwa in kana da shafi na Facebook kana sa Muhammadu Buhari sunansa zai fito zaka iya zuwa ka sa masa ka ce masa shugaban kasa mu ba mu ji dadin abubuwa da ake daya biyu uku ba in an yi su to haka ina ji zai taimakawa kasan nan sannan za ka yi zuwa Twitter kana sawa at Nigerian President insha Allah har wajensa zai ji abubuwan da ake nan ba mu gamsu da su ba a canza in akwai tsarin da kuka yi na canza wannan abun a canza mana in kuma babu wani tsari ku tambayi masana a san me ya kamata a yi mutane suna shan wahala mutane suna kuka cewa ba man fetur mutane suna kukan cewa abinci ya yi tsada waɗanne shirye-shirye ne shugaban ƙasa ya yi akwai long term abun nan da yake ce musu tsari da aka yi wanda yake ana tunanin za a ci ribansa shekara 10-20 masu zuwa amma kafin a cimma waɗancan 10-20 ɗin mai shugaban ƙasa ya yi yanzu don ya rage wahalhalun da mutane suke fama da shi irin waɗannan abubuwan su ne wanda za a sa a social media in shugaba ya ji zai gane cewa yana shan wahala na saurari hira da kuka yi da Garba Shehu wani lokaci har dariya ma nake saboda in kin fita kika ji irin abubuwan da mutane suke faɗi a kasuwanninmu da masallatanmu sannan ki ji abubuwan da mutane suke faɗa a Garba Shehu kawai sai dai mutum ya kira ya ce a yana yi wa babban bako barka da zuwa ya gode masa kuma suna jin daɗin irin wannan munafurci ne ko ba a san mu da wannan ba
to muna godiya sosai Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti da ka samu dama muka tattauna da kai da fatan masu sauraron mu za su san cewa lokaci ya canza yanzu duk ko ina ma idan ana abin da kuka ga ba daidai ake ba bai dace ba za ku iya ku rubuta ko ku kira ku yanzu ko ina waya in ma'aikata ce in ofishi ko ina ne za a kira a sanar abu kaza kaza nan
ba mu ji dadin shi ba a canza ba ma san abubuwa irin haka zamani ya canza dole kuma mu ma mu canza ma saurare iyakacin abin da ya sauka kenan sai ranar litinin da izinin Allah amma da dukkan kowa da kowa Halima Jumaroki sallama da ku